zauren VOA. Muna tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma da suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka kwanakin baya. Muna fannin tambayoyi kuma a yau za mu tashi a inda gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal yake amsa tambayar Sunday Idris, shugaban kungiyar zumunta na 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka. Ga gwamna.
To alhamdulillah, na farko maganar ta'addancin nan da muke ta fama da shi yau a Najeriya kuma a kasashenmu yana da nasaba ga irin yadda al'umma suka samu kansu a da. Watakila a lokacin nan ba a yi mutane adalci ba, mutane suna nan zaune gari ba aikin yi da sauransu da makamantansu, wanda ga tunanina yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka tura mutane suna wannan abuwa. Mu yanzu da muke a matsayin gwamnoni na wa'annan jihohi, mun fito da hanyoyi daban-daban ta yadda za mu iya taimaka ma al'umma su samu aikin yi a jihohinmu, wanda ga tunaninmu idan al'umma suna da aikin yi to kusan zai ɗauki hankalinsu daga irin wannan ta'addanci da ake. Amma duk da haka ba abu ne mai sauƙi ba, abu ne sai mun samu haɗin kan al'umma. Kamar yanzu yadda ake magana, ai wurare da yawa kusan zan iya cewa 'yan gida ne suke wannan ta'addanci. Kamar yanzu a Zamfara, Fulani ne da Hausawa wanda 'yan Zamfara ne nan aka haife su, an san iyayensu, an san inda suke zama da makamantansu. Sannan idan mutane ba sa fitowa suna tona asirin irin wannan abubuwa, abu ne wanda yake da wahala. Kamar yanzu lokacin da kake magana Jigawa da Kano, ai inda Allah ya taimaki Kano lokacin da aka fara ta'addanci, mutane sun fito sun ba gwamnati goyon baya akan cewa ko da ɗana ne na san cewa yana ta'addanci zan miƙa shi ga hukuma. Don me? Kaga ana kasuwanci a Kano, ba wanda yake so ya tabbatar da cewa abubuwan nan sun rubuje. Sun ba gwamnati haɗin kai wanda ya taimaka sosai wajen shawo matsalar tsaro a wannan jihohi. Shi za ga cewa irin wannan ta'addancin da ake muke fama da su yanzu su ba su da shi a Kano kuma ba su da shi a Jigawa. Sau haka mu kanmu mutanenmu sai mun tashi haiƙa mun taimaka ma gwamnati da duk wani wanda aka san cewa abin da ake cewa informal an fito da shi an nuna kuma an hukunta shi. Wallahi idan ba mu yi haka ba duk abin da za mu yi akwai rauni a cikin shi. Sau haka roƙonmu shi ne mu samu haɗin kan al'umma mu tabbatar da cewa an ba gwamnati haɗin kai wajen shawo wannan matsala ta tsaro da muke fuskanta a jihohinmu.
A kuma da masu sauraron mu lokaci yayi kuma da zamu ɗebo wasu tambayoyi daga cikin waɗanda masu kallon mu suka turo mana ta hanyar mu ta sadarwa ta Facebook, inda a wannan tambaya ce daga Habu A. Abdu Gulani daga karamar hukumar mulkin Gulani a jihar Yobe. Allah ya sa na faɗa daidai. Yace shin dan Allah wai gwamnoninmu suna jin kocin talakawansu kuwa? Al'umma na cikin mawuyacin hali, gashi an ƙi yin ƙarin albashi, shin me yasa? Bari fara da gwamnan ka tana da kurɗa.
To alhamdulillah, ai ina ganin kamar wannan tambayar da yayi ma kusan mu abin da yasa muka je muka yi takarar gwamnati, saboda mun kalli matsalar da talaka yake fama da ita muna ganin kuma akwai gudunmuwar da muke iya bada. Kuma in ka kalli duka yadda muke hito da tsare-tsaren da ake abu ne muke son ya kai ya dire wurin talaka. Kusan abubuwan da ke cutar da demokuraɗiyya sai a zo a shinhiɗa babban riga, sai a kwanta bisa babban riga, sai talakai sha wahala. Amma duk lokacin da gwamnati ta kai tsaye tana son ta taimaka ma talakai da rai, za a samu sa'ida. In ka kalli matsalar tsaro a jihohin Arewa baki ɗayansu, ko ka ƙi ko ka so, abinda ke jawowa kullum ake ta samun recruitment, ake ƴan ta'addanci suke ta ƙara samun masu ɗauka'an da suke ɗauka talauci ne. To muddin a Arewa mai faɗa da talauci ba, to muddin kullum sai sun in ka kashe goma yau gobe sai sun ɗau 20, to babban matsalar da ya kamata mu fuskanta menene za mu yi wa matasanmu mu samu musu abin yi, ko ta ɓangaren wannan information technology ne, ko ta ɓangaren sana'o'i ƙanana da matsakaita, ɓangaren noma wanda shi muka shahara, wanda mafi yawancin matasanmu suna gudu daga aikin noma saboda suna ganin shi kamar aiki ne na talaka na wahala. In baka nuna musu cewa ba kasuwanci ne kuma da value addition, wato ƙara ma abin da ake nomawa daraja, wadda aljihun manomin zai ƙara bunƙasa, wannan hanyoyin za mu kwadaitar da matasa mu jawo su mu shigar da su cikin wannan harka. Idan suna da abin yi duk yadda kake son ka ga su yi ta'addanci, ba su da lokacin da za su je su yi ta'addanci.
Gwamna Ubasani, ba mamaki mai tambayar nan yana ganin da ake kace kana daya. Anya ko kuna sauraron talakawa kamar yadda ya tambaya?
Sai to alhamdulillah, kware da gaske zan iya maka cewa a tarihin wannan kasa ta mu yin tsammani a kullocin da gwamnoni ma na arewaci ba kuma ce na arewa mafi yamma suke zama a gaisa mai za'a duma a tashin al'umma. Alal misali in ka duba za ka ga cewa mun shigo wannan gwamnati kamar wata tara da suka wuce, a duk fadin kasar nan ba inda ake da talauci da rashin aiki irin arewa mafi yamma. Za ka duba ka ga cewa kashi 75 cikin 100 na al'ummarmu suna cikin talauci ko rashin aiki ko kuma ba wani sana'a. To in ka duba za ka cewa kowane gwamna a nan wurin da nake mutum kamar da gwamna Katsina Gama kamar na zuwa Katsina, kamar da suke ba Katsina ka bince a Kaduna. Alal misali ko watan da ya wuce mun tabbatar da cewa mun ba masu sana'a wato kankanin sana'a a Kaduna, kuma in tabbatar maka cewa Zamfara suna yi, Katsina suna yi, wasu jihohi suna yi, mun ba da kuɗi abin da ya kai sama da biliyan 2 su ma na gosu jihohi sun yi domin a taimaka masu ƙananan sana'a. Don talaucin nan da kake gani kamar da gwamnati Katsina ya faɗi shi ne yake kawo wannan matsalar rashin tsaro. Na ɗaya kenan. Na biyu, mun samu arewa mafi yamma a duk faɗin ƙasar Najeriya ba inda ake da yara da ba su zuwa makaranta. Kusan in ce maka muna da yara kusan kowane jiha kusan 600,000 bari in ƙarasa maka waɗanda ba su karatu. To ƙoƙarin da muke shi ne mu tabbatar da ilimi ya bunƙasa, sana'o'i ƙanana su bunƙasa, mutane waɗanda suke sana'a irin manoma ƙananan manoma mun taimaka musu. In ba a yi haka ba, to ba yadda za a yi a ce mu a arewacin Najeriya al'ummarmu sun samu fita cikin wannan matsalar da muka samu.
Na'am, muna Dauda Lawan. Zaɓenka ya bambanta da na sauran takwarorinka da kenan, yayin da su jam'iyyar suke ta yi tazarci a jihohin, kai sauyi aka samu a jam'iyyarka wanda ya nuna cewa kenan jama'a na da kalamai a bakin su. Shin ana ko sauraron kalaman jama'an nan?
To alhamdulillah, kamar yanda gwamnan Katsina ya yi bayani akan cewa babban makasudin da ya sa muka nemi wannan mulki shi ne mu ga cewa ya za mu ceci al'ummarmu talakawa. Wannan shi ne babban makasudin da ya sa mu muka nemi wannan mulki, kuma alhamdulillah Allah ya ba mu wannan mulki. Saboda haka duk abubuwan da muke yi yanzu shi ne ta wace hanyoyi ne da za mu bi don ceton al'umma talakawa. Na ba su aikin yi, ba su tsaro, tabbatun cewa yara sun je makaranta, tabbatun cewa yau idan ba ka da lafiya za ka je asibiti a duba ka, da kuma wani hanyoyi ne za mu taimaka ma talakawa don su samu sana'a su dogara da kansu. Ya zamanto an bambanta da irin dayan da ake zuwa sai dai 'yan siyasa kawai su kwashi dukiyar al'umma su riƙe kashi 90 su ba su kashi 10 da makamantansu. To mu ba a ƙi da mu gani ba, abubuwa ne yanzu muna nan muna shimfiɗa daban-daban ta yanda za a ceci al'umma don kowa ya zamanto cewa ya samu aikin yi, ya dogara da kanshi, ta'addanci zai ragu, cigaba zai samu, yara za su je makaranta da makamantansu.
Masu kallonmu, a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman. Muna godiya ga bakin namu gwamna Dikurda na jihar Katsina, da gwamna Ubasani na jihar Kaduna, da kuma gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara. Muna godiya kwarai da kuka sani su kuma shigowa cikin wannan shirin. Haka kuma muna godiya kwarai ga sauran bakinmu waɗanda suka sami halarta suka kuma gabatar da tambayoyi ga bakin namu. Muna fatan Allah mai da kowa gidansa lafiya. To yanzu a madadin kowa da kowa, Mustapha Faruk Sanin yake cewa mu kasance lafiya.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin farko na tattaunawa da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma, waɗanda cibiyar horar da zaman lafiya ta ƙasar Amurka wato USAID ta gayyace su zuwa Amurka. Murtala Faruk Sanyin na zai dawo da kashi na biyu, inda za ku saurari bayanan wasu gwamnonin daga ayarin gwamnoni 10 da suka ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyin na wanda ya hira da gwamnonin, ce Fiona Wamai Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. Mu huta lafiya.